لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد والملائكة على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجي مكتنا سوى إن شاء الله من أجلك صلى الله جمعة جمعة إن جمعة يولا كما من أتارد دكتور جميل Yusuf Darewa kamar yadda jiya ya mana lecture kamun da ya shafi zunubai da tasirin su a cikin al'umma to a yau ma dai insha Allah muna tare da shi kuma zai mana lecture kan abin da ya shafi wadatar zuci to ba tare da bada lokaci ba za mu gabatar da shi falle ta fadar na shukuru na mata
Bismillahirrahmanirrahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى أدوى أولنا مسلا شنا جمساو أولنا برنينا سميكا جهر عدماوا أولنا داري وندشين داران شاهد غوتن safar shekara ta 1441 wanda ya daidai da 12 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya abin da zamu faɗa ya zama daidai kuma Allah subhanahu wataala ya zama ya sanya mana albarka a ciki kamar yadda malaminmu Sheikh Abubakar Mukhtar ya gabatar taken lecture shine wadatar zuci idan aka ce wadatar zuci a takaice yana nufin mutum ya yarda da iya matsayin da Allah subhanahu wataala ya ajje shi mutum ya yarda da iya wadatar da Allah subhanahu wataala ya bashi ta yadda ba zai dinga hange-hangen abinda Allah subhanahu wataala ya zo ya ba wasu ba idan muka kalla za mu ga irin yadda magabata na gari suke iya kokari wajen samun wadatar zuci da kuma yadda iya abin da Allah subhanahu wataala ya ba su a iyanan suke tsayawa akwai Muhammad Al-Amin Shankiti Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti wanda ya rasu a shekara ta 1393 kamar yadda ɗalibin sa Bakar Abu Zaid wanda ya rasu a shekara ta 1428 yake cewa a cikin littafin sa na Hilyat Talibul Ilm yake cewa malamin sa Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti yana cewa nazo da wata taska daga Biladul Shankir wanda da kyar ka samu wanda yake da irin wannan taska yake cewa ita ce wadatar zuci mana Allah ya bashi wadatar zuci sosai duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mutum ya samu wadatar zuci to zai samu arziki da kuma jin dadi a rayuwarsa ta yau da kullum akwai kissar da malamai suka rawaito ta Sulaiman bin Abdul Malik wacce ta faru da Abba bin Abi Rabah shi Abba bin Abi Rabah yana daga cikin malamai waɗanda suke a Makka kamar yadda malamai suke faɗa bawa ne asalinsa aka yanta shi kuma yana da tuffofi na muni yana da shanyayyen hannu da cin zanzana da abubuwa da yawa amma kuga abin da ya faru da shi lokacin da Allah subhanahu wataala ya azurta shi da wadatar zuci akwai lokacin da suka haɗu da Sulaiman bin Abdul Malik a harami saboda haka sai Sulaiman bin Abdul Malik yake cewa da shi ka roƙe ni duk abin da kake so sai Abba bin Abi Rabah ya ce masa zai shiga ya dawaki ya jira shi ya yi dawafi ya je ya fito ya jira shi duka Sulaiman bin Abdul Malik a lokacin yana halifan musulmai shi Sulaiman bin Abdul Malik ya kammala mulkin sa ne a shekara ta 99 shine ya ba Umar bin Abdul Aziz saboda haka ya jira shi ya je ya yi dawafi ya gama bayan ya fito sai ya sake maimaita masa irin wannan kalma yake cewa da shi ya roke shi duk abin da yake so sai Abba bin Abi Rabah ya gaya masa wata jumla wacce da yawa idan na tuna wannan jumlar na kanti kamar ne hawaye sai yake cewa da shi har na shiga Ka'aba na fito babu abin da na roki Allah subhanahu wata'ala na duniya saboda haka kai ma baka kai na roke ka wani abu na duniya ba shi yan irin haka ya taba faruwa da Fudail bin Iyab lokacin da Haruna bin Haruna Rashid ɗaya daga cikin halifofin Abbasiya wanda ya yi mulki daga shekara ta 170 zuwa shekara ta 193 lokacin da ya yi mulki bayan ya yi hajji wata shekara sai ci a zagaya da shi wajen malamai su mai wa'azi aka zazza aka dinga tafiya da shi duk wajen malamin da ya je zai tambayi malamin ya ce masa ana bin ka bashi in malamin ya faɗa sai ya ɗauki jaka kuɗi sai ya bashi haka ya dinga yi har aka zo wajen Fudail bin Iyab saboda haka da ya je wajen Al-Fudail bin Iyab ya masa wa'azi daga cikin abubuwan da ya gaya masa shi ne yake cewa da shi ka tuna waɗanda kake mulka akwai wanda ya girme ka akwai wanda ka girma akwai wanda kuke daidai da shi saboda haka ka zamar da wanda ya girme ka a matsayin babanka wanda kuke daidai da shi ya zama matsayin ɗan uwanka wanda kuma ya zamanto cewa ka girme shi kuma ya zama ɗanka saboda ka girmama babanka ka kimanta ɗan uwanka ka kuma ji tausayin ɗanka ya ce masa kuma lallai ka azurci duniya ya zama ba za ka sha ruwa ba sai lokacin da ka mutu bayan ya gama wa'azi sai yake tambayar Fudail bin Iyab yake cewa da shi akwai wani bashi da ake bin ka sai Fudail bin Iyab ya ce maka akwai bashin da na ɗauko a wajen Allah na farallai da sunnoni idan za ka iya biya saboda haka Fudail bin Iyab ya fashe da kuka ya shiga gida don haka Haruna Rashid ya tsaya a kofar gidan Fudail bin Iyab yana fatan ko zai canza shawara ya fito ya anshi wannan abin da ya bashi saboda haka yayi ta kuka bai wasta ta fito tace da Haruna Rashid ka cutar da bawan Allah nan ya kamata ka tafi saboda haka Ibnu Taymiya a cikin littafin sa Al-Wasiyatul Kubra yana cewa istaghni amman shi'ita takun nazirahu wa a'ti man shi'ita takun amirahu yana cewa istaghni amman shi'ita takun nazirahu wa a'ti man shi'ita takun amirahu wa tat ila man shi'ita takun asirahu yana cewa ka wadati daga wanda kaso za ku zama daidai sannan ka bawa wanda kaso za ka zama shugaban shi sannan kuma ka yi bukata zuwa ga wanda kaso to za ka zama ribataccen sa sai yadda ya yi da kai galibi idan misali musamman mutumin da ya ce malami idan kana ansa kuɗi daga wajen mutane wannan zai sa sai yadda suka ga dama da kai kaga idan ka kalla za ka ga cewa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Sayyidina Umar shaida ba ta haɗa hanya da shaidan amma akwai lokacin da wani ya ba wa Sayyidina Umar kyautar afiya ashe ya ba shi ne saboda wata manufa saboda haka daga baya da ya kawo kesinsa gaban Sayyidina Umar sai yake cewa da Sayyidina Umar ina so a yayyanka wannan kesin nawa kamar yadda ake yayyanka afiya saboda haka wannan yana daga cikin dalilan da ya sa lokacin da Umar bin Abdul Aziz ya zama shugaba in an mai kyauta baya ansa sai aka ce masa me yasa baka ansa kyauta sai yake cewa ai aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ansa kyauta me yasa kai baka ansa kyauta sai yace huwa lahu hadiya wala na rashwa abinda ake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya ne mu kuma rashawa ne dan haka duk lokacin da mutum Allah madaukakin sarki ya kaddara masa wadatar zuci daga cikin fa'idojin da zai samu shine zai zamanto ya samu tika da Allah subhanahu wataala kamar yadda Imam Ahmad aka rawaito daga wajen shi yake cewa babu ranar da nafi jin dadin ta fiye da ranar da zan waye gari bani da komai saboda ranar zan fi samun tika da abin da yake hannun Allah subhanahu wataala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi yana cewa inna ruhal qudus qad nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa mala'ika jibril yayi busa a cikin raina babu wata rai wacce za ta mutu face sai ta cika arzikinta saboda haka fattaqullaha wa ajmilu fi talab haka yazo a wasu ruwayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema saboda ko ka roki mutane ko ka ci haram ko ka ko iya halal ka tsaya iya abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara ma iya nan zaka tsaya shi yasa Hakim al-Afsam lokacin da ake tambayar sa akan me ka gina tawakkalin ka ga Allah sai yake cewa na gina tawakkali na ga Allah akan abubuwa guda hudu abu na farko yake cewa lokacin da na san arziki na ba wanda zai cike ni na su lokacin da na san arziki na ba wanda zai ci sai na samu natsuwa to inda a ce kowa zai yadda da wannan zai samu jin dadi kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa ra'aytul qana'ata ra'sul ghina فصرت بأذيالها ممتسك فلا ذا يراني على ما به ولا ذا يراني به منحمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه المريض يجي تشيوى ناغا القناعة ناغا تشيوى إتشي أسل وداتا كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليس الغنى بكثرة الأرض إنما الغنى غنى النفس بايوم كيشيني وداتا با وداتا شيني كتامو وداتا زوجي yace saboda haka ba wanda zai ganni ina damuwa da abin da yake tare da shi saboda haka nakan rayu ba ni dirhami ko daya amma kuma nakan wuce mutane kamar ni sarki magabata na gari sun kasance suna haddatar da ƴaƴan su waƙar Ali ibn Abdul Aziz al-Jurjani wanda ya rasu a ƙarni na uku Ali ibn Abdul Aziz al-Jurjani daga cikin baitukan waƙar da yana cewa يقولون لي في كان إباب وإنما رأوا رجلا أم موضئ الظل أحجما وما كل برق الله ليستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منئما يكي تيوى سنة تيوى نيمو تني واند إكي يوم إيوى بيتك شغا تيوى متانيبا يكي آآ سندي غمو تمن دا دقرون ولا أنتي باعا غنيش يكي وما كل برق الله ليستفزني ba duk walƙiyar da ta walƙace take daukar hankali nawa wala kullu man laqaitu arzahu min ima ba duk mutumin da na hadu da shi nake zatan zai ni imtani ba yake cewa walam abtazil khidmata alilmi li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama yace ni ba ban je na nemi ilimi na yi ilimi wai dan ne yi wa wani hidima ba ni ma na yi ne domin a yi min hidima walau anna ahla alilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la uzima inda a ce malamai sun kiyaye ilimin to da ilimi zai kiyaye su inda sun girmama shi to da an girmama duk lokacin da mutum ya zama yana da wadatar zuci Allah subhanahu wataala zai azurta shi da rayuwa mai kyau kamar yadda aka rawaito daga Hasan al-Basri da Ibn Abbas da Ali ibn Abi Talib sun fassara wannan ayar da wadatar zuci man amira salihan min zakarin aw unsa fala huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba saboda haka duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa mutun yana da wadatar zuci zai samu jin dadi a rayuwarsa zai samu alfala wal bushra kamar yadda yazo a cikin hadisi Abdullahi ibn Umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kad aflaha man aslama wa qanna'ahu Allah bima ata duk mutumin da ya zamanto ya mika wuya kuma ya wadatu da abin da Allah ya bashi ya samu jin dadi shi yasa idan ka kalla annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sahabban da yayi alƙawari da su cewa ba za su roki kowa komai ba saboda kamar yadda yazo a cikin hadisi ɗaya daga cikin su bulalarsa ta kan fado yana kan doki amma sai ya sako ya dauka sannan ya koma ya hau abin hawansa amma ba zai yadda ya ce wani ya miƙo masa ba saboda kokari na wajen ya ga cewa ya wadatu daga mutane daga cikin fa'idojin da mutum zai samu idan Allah subhanahu wataala ya azurta shi da wadatar zuci shine mutum zai zamanto ya samu kariya daga zunubai waɗanda suke lallata ayyuka yanzu da yawa zaka ga mutum albashinsa bai fi 10,000 ba sai ya zauna yana tattauna albashin sanatoci wani abun ma hadda sharri ka ji wani ya ce maka sanata yana daukan miliyan 20 a wata kuma ƙarya ne saboda haka zai zo ya dinga tattauna waɗannan abubuwa su jawo mai ciwon zuciya da hawan jini sannan kuma hasada ta shiga ciki amma duk lokacin da mutum ya sani cewa iya abin da Allah ya kaddara masa iya nan zai tsaya zai samu jin daɗi akwai wani malamin mu da ya koyar da mu tafsiri lokacin muna rubutu a Madina yadda ce mana akwai wani uncle din sa wanda duk abin da ya rasa kawai zai ce mako ki malana daga nan ya manta da abin zai ce kawai ba a raba da mu ba mana lokacin da aka yi rubutun fil azalba ma a ciki saboda haka daga nan ya manta ba zai sake tunawa ba saboda haka duk lokacin da mutun ya zamanto yana da wadatar zuci yana yarda da dan kadan din da Allah subhanahu wataala ya bar shi zai zamanto cewa ba zai dinga yawan tuna abubuwa waɗanda za su jawo masa matsala ba akwai abubuwa da yawa waɗanda za su taimaka wa mutun wajen ya zamanto cewa ya samu wadatar zuci daga ciki shine mutun ya zamanto yana da ƙarfin imani da Allah subhanahu wataala kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na 19 cikin hadisan da Imam an-Nawawi ya tattara a littafin sa mai hadisi 42 yana cewa da Abdullahi ibn Abbas ya gulam inni uallimuka kalima ya kai yaro zan koyar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka yace mata kuma wa alam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka ka sani inda al'umma dukkan su za su taro da niyyar su amfanar da kai da wani abu za su amfanar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta ma inda za su taro su cutar da kai da wani abu ba za su cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta zai cuce ka rufi'atil aqlam duk alƙalman da aka rubuta kaddara an riga an dauke su ba ma tsagurin sannan kuma wajen fati so takaddun ma sun riga sun bushe saboda haka ba abin da za a ƙara rubutawa saboda haka a cikin hadisin yake ce masa wa ma asabaka lam yakul liyukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakul liyusibaka yace masa abin da ya same ka dama asali ba zai kufce ma ba abin da ya kufce ma dama asali ba zai same ka ba kaga wannan shine asalin abin da zai taimaka maka ko yaya Allah madaukakin sarki ya baka abu ko dan kadan ne zaka samu jin dadi daga cikin abin da zai taimaka ma wajen samun wadatar zuci shine ka dinga karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya rayuwarsa nana Aisha take cewa game da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa dan yar uwarta Urwatu bin Zubair take ce masa yabna ukhti in kunna lananzuru al-hilala thumma al-hilala thumma al-hilala thalathata ashhurin fi shahrayn wa ma uqida fi bayti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nara take cewa ya kai dan yar uwata mukan yi wata biyu ko so daya ba a kunna wuta a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu da yawa mutanen da zaka gansu sun zo suna kuka na rashi da matsaloli da fituntunu idan ka tambaye su kwana nawa ba kunna wuta a gidanka ba wani ma kila an yi da safa kawai yanzu na dare yake nema to annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi wata ji sannan idan na tambaye ku na wane ne a nan gurin ya taba ganin mutumin da saboda tsananin yunwa ya daura dutse a cikin shi akwai wanda ya taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi akwai lokacin da sahabbai suka zo suka kawo mai matsalolin yunwa suka kawo mai matsalar yunwa sai suka ce gashi nan saboda yunwa har ma dutse ne a cikin su da ya bude cikin sa sai suka ga dutsuna biyu ahlus suffa idan ka duba tarihin su yadda suka rayu ya kasance ba su da suturu ingantattu kamar yadda malamai suka faɗa yana daga cikin dalilan da yasa akwai lokacin da aka hana mata su dago daga ruku'u sai maza sun tashi saboda tufafinsu a yayyage ta za a ga al'auran su kamar yadda malaman sira suka faɗa wata ran ahlus suffa annabi sallallahu alaihi wasallam da dino ɗaya ko biyu yake samu ya zo ya rarraba musu iya wannan abin kawai suke ci saboda haka kaga yanzu idan mutum yana kukan talauci ne ya tashi ya je yana roƙon mutane to ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suma akan wannan turbati annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya taba yin bako ya aika wajen matan sa tara gaba ɗaya matansa guda tara nan kowace ta ce babu komai a gidan sai ruwa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya yi shari'a masallaci, ya ce wane ne zai ɗauki nauyin bakona yau. Sai wani mutum ya ce zai ɗauki nauyin bakon Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya tafi da shi gida, yana zuwa gida sai ya tambayi matar ya ce to ni fa na zo da bako Annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ya za a yi. Sai ta ce to matsalar shi ne babu komai a gidan nan sai abincin da na rage wa yara. Ya ce mana to yanzu yadda za a yi shi ne, kin ga dai abincin nan idan muka ci mu duka ba zai ishe mu ba, idan kuma bakon ya ga ba ma ci to ba zai ci ba, saboda haka yanzu ki lallabi yara su barci, mu kuma idan kika zo kika ajiye abincin a tsakiyarmu to zan yi zan zo in yi kamar ina gyaran fitilla, saboda haka zan kashe fitilla. Saboda haka haka akai da yake aure akai na gaskiya da gaskiya ba irin namu ne yanzu ba. Saboda haka ya kashe fitilla, bakon nan ya ci ya koshi kamar yadda ya zo a lafazin hadisin fabata qawiyai, saboda haka suka kwana ba su komai ba, bakon nan ya ci ya koshi su duk ba su komai ba. Saboda haka washe gari da suka haɗu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Annabi yake ce mata laqad dhahika Allahu bi sani'ikum bi sayfikum al-bariha, a wata riwaya kuma laqad ajiba Allahu bi sani'ikum bi sayfikum al-bariha, Allah yayi dariya yadda kuka yi da bakon ku na jiya. Yanzu dan Allah wane ne a nan gurin a gidan shi ba komai sai iya abin da yara za su ci yau, na san ba wanda zai daga hannun shi. Saboda kaga za ka ga muna cikin ni'ima. Haka idan ka karanta tarihin magabata na gari haka ce. Khatib al-Baghdadi wanda ya rasu a shekara ta 463 ya ka a littafinsa Tarihu Baghdad ya yi bayanin irin yadda Bukhari ya yi rayuwarsa ta neman ilimi. Bukhari yana cewa akwai sanda ya taɓa zuwa neman hadisi har sai da ya ci ciyawa, saboda ba shi da komai sai da ya ci ciyawa. Kamar yadda yake cewa akwai sanda ya taɓa zuwa Basra wajen Adam bin Iyad sai daga cikin malaman sai da ya ɗauko hadisi, yace sai da kuɗinsa suka ƙare ya rasa yadda zai ba ma shi da sutura da zai sa har sai da ta kai ya zauna tsirara. Yana da kyau da yawa daga cikinmu in mutum ya samu dama ya ɗauki Saidul Khatir na Ibn al-Jawzi wanda ya rasu a shekara ta 597 ya karanta, za a ga abubuwa da yawa na irin yadda magabata suka samu kansu. Yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen samun kana'a idan Allah ya bar shi talaka fitir, ya dinga tuna hikimar Allah subhanahu wa ta'ala, cewa wani lokacin hikimar Allah ce ta sa ya bar shi a haka, kuma taimako ne kila Allah ya masa. Akwai wani hadisi mai rauni da malamai tafsiri suke kawowa a daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala, walau basaqallahu rizqa labaghaw fil ard, walau basaqallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Suna kawo wani hadisi da yake cewa a cikin bayina inda Allah ya yalwata wa mutane arziki da sun yi zalunci a bayan ƙasa, suna kawo wani hadisi cewa Allahu sallallahu alaihi wa sallam a cikin bayina akwai wanda inda na zama da shi mai kuɗi to zai zama mutumin banza, akwai wanda kuma mai kuɗi na zama da shi inda na zama da shi talaka zai balbance ya lallace ba zai yi biyayya ga Allah ba. So kowa hikima ce ta sa Allah subhanahu wataala ya bar shi haka. Shi yasa akwai wani lokaci da ya zamanto cewa limamin Juma'a bai zo ba, aka rasa wanda zai hudu ba, saboda haka liman bai zo ba kuma ba san inda yake ba. Sai wani mahaukaci a masallacin sai ya daga hannu sai ya ce zai yi hudu ba, aka ce a'a ka a bar shi, ya ce a'a shi dai a bar shi ya yi hudu ba. Saboda haka ya yi hudu ba ta gajeruwa, ya yi hudu ba ta ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqakum min ithnayn wa ja'alakum ismay ja'ala minkum aghniya liyashkuru wa ja'ala minkum fuqara liyasbiru falal aghniya ushakaru wal fuqara sabaru la'anakum Allahu jami'an wa qulu ila salati. iya hudu ba ta kenan da yayi hudu ba gajeruwa sannan yace a tashi ayi sallah yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce ku daga abubuwa guda biyu annabi Adam da Hawwa sannan kuma ya raba ku gida biyu a cikin ku ya sa masu kuɗi ba dan komai ya sa masu kuɗi ba illa saboda su gode mata ya sanya talakawa su kuma ya barsu da talauci dan sun yi hakuri da talaucin za su samu lada yace to amma sai aka samu matsala su waɗanda suke masu kuɗin ba su gode wa Allah ba su kuma waɗanda suke talakawa ba su hakuri ba saboda haka ku duka Allah ya tsine muku ku tashi yi sallah kage kage idan ka kalla za ka ga cewa gaba ɗaya hudu ba tashi yana kan daidai indai ka cire wannan tsinuwar da a nan kawai ya tsananta amma gaba ɗaya yana kan daidai a cikin abin da ya faɗa sannan daga cikin abin da mutum zai dinga tunawa idan Allah bai wadata shi da kuɗi ba shine mutum ya dinga tuna makomo kuɗi a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muktiruna humul muqilluna yawmal qiyama illa man qala hakaza wa hakaza masu kuɗi a duniya sune talakawa a ranar lahira illa man qala hakaza wa hakaza shi wanda yayi kyauta daga cikin abin da zai taimaka maka samu wadatar zuci shine idan ka kalla wanda yake da kuɗi abin da yake amfana daga kuɗin sa kaɗan ne yanzu mutumin da yake da gida ɗaya a gida nawa zai kwana a ɗaki nawa a gado nawa kaga kenan jin ragowar kawai na magada ne da kuma sho kawai saboda haka yanzu da zaka ji mutum an ce ya mallaki dala biliyan 10 hayya mutum ba zai kashe dala biliyan 1 ba kaga ragowar menene kawai ranar kiyama ne za a masa tambayoyi kuma bai amfana da su ba saboda haka a takaice za ka ga a ƙarshe kawai magana ce ta lissafi amma bambancin mai kuɗi da talaka babu yawa in yana da motoci 10 duk iya hankalinsa babu yadda za a yi hau sama da mota ɗaya sai dai wasu ko su bi shi amma mota ɗaya zai hau ala kulli hal daga cikin abin da zai taimaka wa mutum shine mutum ya zamanto cewa yana kallon na ƙasa da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazuru ni'matallahi alaikum ku dinga kallon na ƙasa da ku wannan shine zai taimaka muku ya zamanto ba za ku wulakanta ni'imar da Allah ya muku ba yanzu mutum yana ɗaukar 30 a wata malamin primary ne ko malami ne a secondary school za a ga mutum yana ta complain yanzu malam ka duba irin masu sai da tattasai da tumatir a kan hanya wallahi wani idan ka kirga jaranta gaba ɗaya mai 2000 ba wani kuma wannan 2000 ma da za ka gani a gaban shi gaba ɗaya wani bashi ne ya ɗauko sai ya siyar tukunna sannan ya koma da shi to kai ya za ka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ma kana da waɗannan abin nan ɗin kana da wannan damar saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa man ya taqabbalu li wahida ataqabbalu lahu bil janna wane ne zai an san mun abu daya ni kuma na mai alƙawarin aljanna yace la yas'alun nas shay'an kai ya roki mutane komai kawai shine kaga Hakim bin Hizam ya ji ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bashi sai ya sake roƙon shi sai annabi ya bashi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa inna hadha al-mal khulwatun khadira yace wannan dukiyar da kake gani tana da daɗin amsa saboda haka duk wanda ya anshe ta da haƙƙinsa da haƙƙinta za a sanya masa albarka Hakim bin Hizam tun daga nan bai ƙara roƙon kowa komai ba har ya mutu kamar yadda malaman tarihi suka faɗa Sayyidina Umar ma yakan kira shi da cewa ya zo ya anshi rabansa amma baya zuwa ina fatan mun gane saboda haka mutum ya yarda da abin da Allah ya ba shi dan kadan ya kuma ya roki mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan ku yayi ice a bayansa ya kuma su alkhairi fiye da ya roki mutane sun ba shi ko kuma sun hana shi akwai hadisi wanda yake mai ban tsoro wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a hadisin Tirmidhi wanda Abdullahi ibn Mas'ud ya rawaito yake cewa man sa'ala an-nasa wa lahu ma yughni duk mutumin da ya roki mutane alhalin yana da abin da zai wadatar da shi to ja'a yawmal qiyama wa mas'alatuhu fi wajhihi khamushun aw khadushun to za a ga wannan mas'alar a fuskar sa za a ga ya kushi a fuskar sa sai aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma yughni me zai wadace shi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace 50 dirhaman aw qimatuha min az-zahab gurgurdan dirhami 50 ko kuma kwatan kwacin sa a dinari yanzu kalista fa dirhami 40 50 gaba daya bai wuce 200 da wani abu ba so kaga wanda ya mallaki 300 yaje yana roƙon a sai mai mota ko a mai kaza yana cikin bala'i da fituntuni akwai abubuwa da yawa waɗanda suke jawo wa mutane rashin wadatar zuci wanda daga cikin abubuwan shine akwai sha'awa wani zaka ga yana da buƙatar cewa ya zamanto cewa yana ta yawan canza mota duk wata dai a ce yana canza mota yana so kuma irin yadda babban manyan mutane suke kai ƴaƴansu makarantu na ketareni shi ma yana da buƙata ya zamanto ya samu irin wannan to sai kaga mutun ya fada matsaloli da yawa saboda ya tabbatar da wannan abin da yake buƙata saboda haka wani lokacin kuma zaka ga wani yana ma tsauni kawai saboda idan ya mutu yaran sa ya ban musu wani abu wanda kuma Allah ne yake arziki ko da ka ban musu ba dole ne ya albarka ba lokacin da Umar bin Abdul Aziz aka sanya masa a guba ya tabbata cewa mutuwa ne sai aka zaunar da shi aka ce masa na shi yaran ka zaka mutu kuma baka ban musu komai ba sai yake cewa yara na ɗayan abu biyu ne ko dai su zama mutanen kirki to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin alqur'ani inna waliyallah sai a ƙarshen aya yace huwa yatawallas salihin kaga yake cewa to idan ƴaƴana mutanen kirki ne to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake su yace na biyu ko kuma ƴaƴana su zama mutanen banza yake cewa to bazan ban musu dukiya wacce za ta saba Allah subhanahu wa ta'ala da ita ba saboda haka bazan so in bar wani abu wanda yara na Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ni akan wannan abun ba dan haka yana daga cikin abubuwa masu muhimmancin gaske shine mutun ya dinga tadabburin ayoyin alqur'ani waɗanda suke magana akan yadda Allah yake raba arzi a cikin surat Zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su ne suke raba rahamar ubangijinka na hanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa su ne suke raba rahamar ubangijinka ai mu ne muka raba rayuwar yadda ka ganta mu muka so ta zama haka mu ne muka ɗaukaka wasu akan wasu ba dan wani abu illa saboda sashi ya dinga yin hidima ka sashi saboda haka zai yi kyau mutum ya dinga tuna wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha Imam Shafi'i yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allaha la shakka raziqi na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce ni na tabbatar da cewa Allah zai azurta ni law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tajidu khimasan wa taruhu tiqana inda a ce kuna dogaro ga Allah cikakken dogaro to da Allah ya azurta ku kamar yadda yake sun azurta tsuntsu zaka wayi gari ba komai a cikin ta kuma kafin ta yammatu ta koshi dan haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmancin gaske shine mutun ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin addu'o'insa allahumma ij'al rizqa ala muhammadin kafafan a wata riwaya kuma kutan yana daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi da safe allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya allah ina roƙon shari'a ya allah ina roƙon ka tsoranka ina roƙon kamewa ina kuma roƙon wadata saboda haka mutun ya yawaita roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah madaukakin sarki zai iya azurta shi ta inda baya fito kamar yadda umar bin abdul aziz yake yin huduba yake cewa ya ku mutane ku ji tsoron allah ku kyautata wajen nema ko ina arzikin mutun yake fi su Abdul al-Mughamisi ɗaya daga cikin limaman Quba akwai kissan da ya bayar ga Nigeria wacce take nuna muhimmancin mutum ya dogara ga Allah wajen arzikin sa yake cewa akwai wani mutum da ya fada rijiya sai yayi kururuwa aka zo aka ciro shi bayan an ciro shi sai ya zo ya zauna yana ta bawa mutane labarin yadda ya fada rijiyar nan sai wani mutum ya ruga da gudu ya kawo mai nono ya sha yana cikin bada labari sai yake kwatanta yadda ma ya fada rijiya da ya fada kuma aka ciro shi bayan mahallu shayin a cikin kista shine Allah madaukakin sarki ya kaddara daga cikin arzikin sa da ya rage a duniya shine akwai rakowar nono wannan shine dalilin da yasa ya fito har Allah madaukakin sarki ya kaddara ya sha wannan nono sannan kuma ya mutu ya koma ya mutu kamar yadda malamai suke fada akwai bambanci tsakanin kaje kai roko da kuma kana da wadata a kara maka kamar yadda aka rawaito daga Muballib bin Abdullah yake cewa Abdullah bin Amir ya taba aikawa da abinci da kuma sitira zuwa ga Nana Aisha saboda haka da ya aika da ita zuwa ga Nana Aisha sai Nana Aisha take cewa da wanda ya kawo mata saƙon take cewa ka koma da shi ni bana so na shi komai da kaujan wani bayan manzon da aka aika ya fita sai Nana Aisha take a dawo da shi da aka dawo da shi sai take cewa na taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Aisha man aqaaki aqaan min ghairi mas'alatin faqbali fa inna ma huwa rizqun aradahu Allahu alayki ya ki Aisha duk wanda ya maki kyauta ba tare da kin roƙa ba to tabbas ki sani cewa wannan wani arziki ne da Allah subhanahu wataala ya koro miki saboda haka duk wanda Allah ya sa aka bashi ba tare da shi ya roƙa ba to zai zamanto cewa bashi da matsala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hal akwai mushkiloli da yawa wanda mutum zai shiga duk lokacin da yake fama da rashin wadatar zuci bakin ciki zai dinga damun ka zai kuma zama makaskanci wannan kuma musamman malamai idan Allah ya jarrabe su da rashin wadatar zuci wannan ya fi zama bala'i malami yana buƙatar abubuwa muhimmai guda biyu a rayuwar shi kusan a rayuwar malami ta mu'amala da mutane ba abin da ya fi waɗannan abubuwan guda biyu muhimmanci malami yana buƙatar sana'a yana kuma buƙatar wadatar zuci kaga annabi Shu'aib kamar yadda ya zo a cikin suratul Hud yana cewa da mutanensa ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an yake cewa da su ni ma Allah ya azurta ni abinda nake hana ku na rashin cika mudu ba ina so da je na aikata bane amma abin da yafi muhimmanci ga malami shine wadatar zuci tafi sana'a muhimmanci ko yana da sana'a idan ya zamanto cewa ba shi da wadatar zuci to zai zamanto cewa ya samu matsala a rayuwar shi ta yau da kullum saboda me saboda zai faffada cikin abubuwa da yawa shi yasa magabata na gara a da can suke cewa sharrul ulama man yadkhulu ala al-umara وشر الأمراء من لا يدخل على العلماء ما في شر المعلمة شيني وان دي كيزوها وجن سرافنا كوشوها غباني ما في شر سرافنا وكما شيني وان دبايا زوها وجن معلمة شيئتا ايرا جتكم مذباتها يكيشوا سركن غرم ينا يوان نيمان إذني يغني أما سعينك باشي داما يغني الشكرا kaga Imam Malik lokacin da ya wallafa littafin sa na muwatta Harun al-Rashid shine shugaban kasa a lokacin saboda haka sai Harun al-Rashid sai ya aika masa da cewa yana so ya zo gida ya koyar da Ma'mun da Al-Amin yaran sa sai Imam Malik ya rubuta mai wasiƙa ya ce masa al-ilmu yubta wala yati ilimi zuwa masa yake ba shi yake gara yanzu ai za a kira shi bila ya koyar da yayin shugaban kasa ya rubuta wannan wasiƙa ya aika zai yi wahala saboda haka kaga wannan yana daga cikin dalilan da yasa ilimin su ya zama mai albarka yana daga cikin dalilan da yasa ilimin su ake daraja su da yawa daga cikin shugabannin nan da muke tare da su suna yi wa malamai wani kallo na daban menene dalili shine saboda suna kaskantar da kansu akwai gwamnati da ya kira wasu taro karfe 10 aka ce za a yi har karfe 4 bai zo ba amma mutum ɗaya ne ya iya tashi duk suka ci gaba da jiran sa so kuma wannan yana daga ciki zaka ga wani lokacin hajjarabawa suke yi wa malamai ta yadda zai ga ko za ka fada ko ba za ka fada ba gaskiyar lamari yana da kyau ɗaliban ilimi su kiyaye mutuncin su sosai ɗaliban ilimi ya rinka tuna cewa ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mata ta ilimi babu wata ni'ima wacce Allah madaukakin sarki ya yi wa wani wacce wannan ni'imar ta kai tashi duk wata ni'ima da Allah subhanahu wataala zai maka to bata kai ni'imar ilimi ba saboda da yawa zaka ga akwai waɗanda suke fadawa tarko akwai wani pamphlet da muka taba yin aikin haji da shi a gabana a gaban mutane yake cewa duk jihar su ba malamin da yake gani da daraja yace saboda da daddare ake tura ni ina ba su kuɗi ina raba musu kuɗi ni ma sai in ce su bani wani abu daga ciki Allah ya ba mu dacewa ina ganin zamu takaita anan saboda na san malaminmu Sheikh Abubakar Muktar shi ma yana da talikin da zai yi kuma na san akwai tambayoyi waɗanda su ma la'alla mutane suke da su akan wannan topic mai muhimmanci wanda aka gabatar ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gani
Dr. Jamil Yusuf Zariya Allah ya saka da alkhairi ya yi mana wa'azi akan abin da ya shafi wadatan zuci kuma wanda ya taɓo mana abin da yake mana kaikai gaba ɗaya mu Allah ya saka masa da alkhairi a haƙiƙanin gaskiya wannan abu idan mutum ba yi da shi to suna ta wahalalle a rayuwarsa ta duniya kuma komin arzikin da Allah ta'ala ya masa kuma komin mulkin da ya bashi komin ilimin da ya bashi in dai baka da wadatan zuci to ko shaka babu sunan ka wahalalle a rayuwarka shi ko wadatan zuci kamar yadda aka ce wadatan zucin ne abun a zuciyar mutum yake ba a zahiri yake ba Allah ta'ala ya halicci mutane kala biyu ne akwai mawadata akwai kuma fakirai mawadatan akwai masu kuɗi sosai akwai tsaka-tsaki su ma fakirin haka akwai masu dan dama-dama akwai wanda halin sai su muni kamar da ake bukata shine duk halin da ka samu kanka ka yadda Ubangiji ta'ala ne ya zaba maka wannan halin ka gode wa Allah subhanahu wataala a kanka sai sa manzo kuma ke cewa wa rabbi ma qasama Allahu laka takun aghna na ka yadda da abun da Allah ta'ala ya baka sai ka zama ka ci kowa wadata wato ko dan kadan ne Allah ya baka in ka yarda cewa ni'ima ce kuma ka sanya wa zuciyanka cewa wannan abu ya ishe ni to zaka fi kowa wadata dan ne wadatan sai da wai kana da abun da ya ishe ka to idan baka da wadatan zuci komai yawan abun bai zai ishe ka ba kana hankoro na gaba ne to shi yasa wasu da kansu ne suke dora wa kansu talauci amma a zahiri Ubangiji ta'ala ya azurta su ya fita su daga matsalar rayuwa amma sun rena abun da Allah ta'ala ya ba su ne sai suka dora wa kansu talauci sai suka jefa kansu cikin damuwa na rayuwar duniya wanda kuma abinda Allah ya azurta su da shi din ya kai ya ishe su ba tare da sun jefa kansu cikin matsala lalle tabbas akwai wanda Allah yake jarraba da rayuwa ta duniya bai da cikin bai da cikin yau bai da tsara gobe kaga wannan za ce Allah ya jarrabe shi na cikin matsala to amma wani yana da shi din yana hankoron na gaba ne yana son ya kai can gaba ne sai zama abin da yake da shi din bai ji cewa wata ni'ima ce babba Allah ta'ala ya masa ba saboda haka sai yake hankoron gaba to hankoron gaban sai ya sa bai zai iya amfani da abin da Allah ya bashi yadda ya kamata ba sannan bai zai samu hutu na zuciya da jin daɗi da murnar cewa Allah ya masa wannan ni'iman ba shi yana hango na gaban shi ne wanda Allah ta'ala ya azurta kamar yadda dokta ya ce mana daga cikin abubuwan da zai sa ka samu wadatan zuci shine karka duba na sama da kai ka dinga duba na ƙasa da kai kamar yadda manzo Allah yake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru an la tanzuru ni'matallahi alaykum ka duba na ƙasa da kai karka duba na sama idan kana duba na ƙasa to nan ne ya tantanci ba za ka raina ni'imar da Ubangiji ta'ala ya maka amma duk arzikin da Allah ya maka yanzu zaka duba na sama da kai ne to kuma sai shedan ya nuna maka akwai wanda yake sama da kai kuma ko da kana sama da shi din shedan sai ya nuna maka wani ya fi ka arziki sai wasu bukatun da kai kake kai sai ka ga in kai kudin ka za su kare alhalin ka fi shi arziki to daga nan matsala ta same ka sai kai ta tunanin ya zaka yi ka kai matsayin sa sai ka dinga tunanin kai kan Allah ya jarrabe ka bai maka arziki irin nawa ne ba kuma alhalin ya yi maka to amma dan kadan din da kake da shi bai kai nawa ne ba in ka yadda ni'ima ne wallahi ya ishe ka jin daɗin rayuwa duk kadarorin da mutum ya tara da abubuwa na rayuwa da mutum ya tara sai ga dan abun da zai amfani da shi din kadan ne kamar yadda dokta ga mana shi yasa manzo Allah ta kuma yake laysal ghina an kasratil ard innamal ghina ghina nam wato wadata ba shine yawan kadarori ba ina da filaye kaza gidaje kaza motoci kaza kudi kaza shanu amfanin gona duk wannan ba shi bane wadatan zuci shine hakikalin wadata duk abin da kake da shi din in baka da wadatan zuci ba zai ishe ka ba duk abin duk rashin ka kuma baka da shi din in ka yadda wannan shi Allah ya zaba maka ka ji cewa ya maka ni'ima ka duba wani kuma Allah bai mallaka maka abin da ya mallaka maka ba in ya mallaka maka kuma kila yana kwanci a asibiti ba iya cin arzikin ma kwata-kwata kai kuma kana iya cin abinci kana iya sayan abin da kake so kai wanka ka sa riganka ka fita waje ka je ka zagaya ka dawo in kana cikin irin waɗannan ni'imomi to sai ka gode wa Allah ta'ala bisa ni'iman da ya maka sai ka je kai kan ka wadata sai ka je ka a cikin me a cikin daula shi yasa manzo Allah ta kuma yace qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu duk wanda ya zama musulmi ya miƙa wa Allah ta'ala wuya kuma Allah ya azurta shi da ɗan abin da zai ishe shi kuma ya ba shi wadatan zuci to wannan ya kubuta shi ne ma'anar ya rabbanta kenan ya kubuta daga wahalan da yake tsoro ta rayuwa ta duniya kuma ya samu ya yi nasara a kan abin da yake bukata na jin daɗin rayuwar duniya don wannan ɗin ya ishe shi jin daɗi maganar kuma ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yaumihi fa ka'annama hiza lahu dunya bi hadafir duk wanda ya waye gari yana zaman lafiya a garin sa a cikin jama'a sa inda yake ba tunanin wani zai zo ya kashe shi ba tunanin za a kawo masa hari a garin su ko a gidansa sannan kuma Allah ya azurta shi da abin da zai ishe shi ga lafiyan jiki ga kuma wadata gurgudo abin da zai ishe ka ka cika sha to wannan kamar an bashi duniya ne da abin da ta kunsa gaba ɗaya da kai da wanda yake da kai da mai arziki mai mulki duk dai kuke in dai ka sa wadatan zuci a zuciyarka wallahi sai ka fi shi jin daɗi ma akwai wanda Allah ya wa arziki ba zai iya barci ba tunanin matsaloli asaran da yake yi da hangen wani wuri da yake son ya kai yana ga ba zai kai ba da wani ya rike masa dukiya wani ya yi masa kaza wani yana neman ya cuce shi wannan abun ya hana shi bacci yana shi jin daɗin rayuwar duniya ya sanya masa cututtuka kala-kala a jikinsa amma kai kuma ba ka da na gobe ma za ka iya kwanciya kai baccin ka kai da safe in ka farka sai ka kama tunanin ina zan je samu abin da zan ci sai wannan rayuwar ta fi dadi akan wancan to da ka abin dadin rayuwar duniya a zuci yake ba a zahiri yake ba a zuci ne in ka dauke shi cewa a zahiri ne to shikenan ka ka diba wa kanka hanya ta wahalar rayuwa amma duk abin da Allah ya banna yadda da shi shikenan ya gode wa Allah ta'ala idan Allah ya jarrabe ni da wani abu na matsala na rayuwa sai ne hakuri akai kuma sai ya huce kamar yadda bawo yake cewa ma hakuri kuma wada to babu mai samun wannan sai mu'mini mai imani sai sa manzo Allah ya ce ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa zalika li ahadin illa almu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu mamaki al'amari mu'mini to al'amuran sa alkhairi ne ba wanda yake samun wannan sai mu'mini idan abin farin ciki ya same shi wadata lafiya sai gode wa Allah sai Allah ya kara masa idan kuma wani bala'i ne ya same shi sai ya hakuri sai Allah ya bashi ladan hakuri suna kai kana tsakanin imtihani da ibtila'i idan ka gode wa Allah bisa abin da Allah ya maka Allah ya zo alƙawari ya ce wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kun gode zan kara muku idan bala'i ya tambaye ya dora maka kai hakuri to ubangiji ta'ala zai yaye maka wannan bala'in kuma ya baka ladan wannan musifa din kuma ladan bai da iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah ba ni safi idan zai ba ni hakuri ladan sa to sai ka sawa kanka wannan a zuciyarka sannan bayan da za a yi rayuwar duniya ta yi maka dadi sai in ya zama na duk halin da kake ciki na wadata ko yawan sa ko kan ko min yawan sa ko min kan antan sa ka tuna cewa inda ma baka samu wannan abun da ka samu ba ma zaka samu ni tsawon rayuwarka ba zaka daga hankali ka ba wani aiki na nin asara ne ko jarin sa zai rabu ko dukiyar sa zata kare ba shine yake hana shi jin dadin rayuwar ba sai je jefa kansa a talauci to ka kaddara wa kanka in kai mawadati ne inda zan zama talaka ma wallahi ba zan daga hankali na ba idan abin da Allah ya mallaka maka kadan ne sai ka kaddara inda ma rigin sa ne kai zaka iya maneji zaka rayu rayuwa mai kyau ba tare da ka daga hankali ka ba idza shi'ta anta hayasta'idan fala takum ala halatin illa radita bidunha in kana son ka rayu rayuwa ta jin dadi to duk halin da ka samu kanka sai ka kaddara inda ma kasa da haka Allah baka zaka gamsu ba zaka daga hankalin ka ba zaka ji dadin wannan abu so da ka dan kadan da Allah baka inda ka dauke shi ni'ima ne wallahi sai ka ji ni'ima ne me ne wanda Allah baka in baka dauka ni'ima ba ne ba zaka ji dadin sa ba kana cikin wahala a rayuwar ka wanda ke shi yasa mane suka ce alqanatu kanzu la yanfa wadatar zuci dukiya ce wacce ba ta karewa amma zuciya ta zahiri nan tana karewa amma ga da wadatar zuci wannan da zai karewa shi yasa idan mutum yana da shi ko yana da zuciya ta zahiri ta kare sai ka ganshi cikin nutsuwa a rayuwar ba zai dimo ce ba zai shiga tashin hankali ba in kuma mutum bai da wadatar zucin ko dukiyar karuwa take yi za ka kara dimo ce wake a rayuwarsa rayuwarsa kara tabarbarewa ya take yi da shiga tashin hankali to da ka ibadan sa ma ba za ta samu yadda ake bukata ba saboda me saboda bai sanya wa kansa wadatar zuci ba bai yadda da uban abin da uban zai ta Allah ya riba ya bashi ba bai dauka cewa ni'ima ba ce to ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala tana biyuwa kuma abin nan laraba tana cewa bi biddi haka tabayyana ashiya sai in ni'iman ta gushe maka ne to nan ne za ka gane cewa ni'ima ne idan mutum talauci ne yake damu sa lafiya kallon za ka ga yana kukan talauci talauci amma da Allah zai tsora masa rashin lafiya kuma sai manta da maganar talaucin sai lafiya da za a ce duk abin da ya mallaka yana ganin wani ya fi shi arziki za a ce ya bayar ya samu lafiya ya sake nema daga farko da zai iya bayarwa to kaga a kai ni'ima ce Allah ta halaya maka amma ba ka gane ba sai Allah ya jarrabe ka da kishiyan wannan to wannan shi ne abin da ya shafi tsana amma da ya yi mana magana kuma a samun da ya shafi wato roƙo shi ma roƙon galibi rashin wadatar zuci ne yake kawo shi ke sa musulunci ya haramta roƙo sai dai idan akwai lalura wanda ya shiga laluran da bayi da shi bayi da ƙarfin da zai nema wannan bayan da iya dole ya roƙa wannan za a yi masa uzuri wannan da suna yace akwai waɗanda talaucin su ya kai kowa da kowa zai ce wani yana cikin halin kakanin kai kuma bai zai iya nema ba wannan ya halatta ya roƙa to amma kana da dan wadatan ka daidai gurgudo ka je kana ba ko kana da ƙarfin da za ka je ka nema amma sai ka je kana roƙo ka kashe zuciyarka ka kaskantar da kanka a nan duniya kuma a lahira ba ka tashi makaskanci don manzo Allah ya ce la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yusallaha azza wa jalla wa laysa ala wajhihi mas'alatun mutum bai zai gushe ba yana roƙuwar ya da Allah ta'ala bai da dama a fiskansa duk ya zo da ruwan fiskansa a nan duniya ya zo da mutuncinsa kamar yadda ma da yake ba za ka yi sai ka dauki itace abin nan igiyan ka kaje kai kirare ka zo ka fere shi akan kaje karo la nafsu sahri min qula lil jibal ahabbu ilayya min madni rijal ma wai ta fiye in je dauko katikatin zuwa su a saman zuwa su in toro a bayana na zo na sai da su wallahi ya fi mini akan je in roka an ba ka ko ba ba to kaga abin tausayi a duniya shine mutumin da yake da sana'a yake wahalan neman abinci da gumin sa yake ci shine abin tausayi ba wanda kawai baya aiki zuwa yake roka ba wannan ba abin tausayi bane ji a kasuwa wani yazo ya roke ni ina jiran wai a kamin wani abu a ba police station lafiyarsa kalau wajen Allah ya taimaka masa ina so in taimake shi da yake kudin mota da yake mota kake bukata za ka hawo ina za ka je sai ban ci kaman zan tura shi tasha ne sai a tura shi a mota sai ce a shi taimako yake bukata ina bukatan abin da Allah ya kore masa in bashi sai yake to ni wa'azi Allah ya kore mini zan baka lafiya nace lafiyanka kalau lafiyanka kalau da hankalinka ka zo kana roƙo nace baka gama masu sana'a ba nan na wato da suke sana'a karfi nace za ka zo kana kaskantar da kanka ka je ka nema ka je ka samu sana'a wannan ba sana'a ba ne kana kaskana wala'anta kanka ne kana kaskantar da kanka nace to ni abin da zan baka kenan na fiha shike ne yaju a yake to ya gode a kwani kusa da rije na ta gari yana gani wai bai bance ta masa ba ya zan masa haka idan nuna masa wai da suke dauko suna daukar ka suna dorawa a kusa da mutum a mota nace to kaga wayennan wallahi duniya abin tausayi wani ya cire rigan zama gaba ɗaya yana ɗauka yana tsoraka nace to wayannan su ne abin tausayi ba wancan mutumin ba domin da gumin su suke ci ba su kashe dukiyansu wani ya zo da wheelbarrow yana ɗauke da doya yana tura yana sayarwa ne to wallahi wannan abin tausayi ne da yana da kuɗi sai in sayi doyan gaba ɗayan ta kawai don ya je ya huta na tausaya masa sai ya mini to ai in ka saya ma ba ka huta da shi ba zai je sake sayowa ne ya kama yawo sai nace to sai in kafa masa sharaɗi dan sai doyan ka amma don in hutar da kai da sharaɗin ba za ka sake dauko wata ka kama zagaya ba don da yamma ne lokacin da asar ne saboda in hutar da kai sai kafa masa wannan sharaɗin to irin wayannan su ne dai su ne abin da wuri ba wanda dai zai kashe zuciyar da yau kace zan karo ta a nan sai ka je ka nema da ininka akwai antaka a cikin wannan abu kuma ubangiji ta Allah idan ya ga iya kokarinka da kake yi kana neman abun kanka ne sai ji tausayinka ko ba kai arziki wanda zai tarrabe ka da wasu abubuwa wanda za su takura maka na zuciya su hana ka kwanciyar hankali ba amma in ba kai wannan ba to za ka ɗauki ƙasƙanci ne kawai to za ka tashi a kama sana'a kuma sannan mutum ya sawa kansa wadatar zuci abinda Allah ta'ala ya bashi nan ya ishe shi ya wadatar da shi in Allah ya kaddara mai arziki ne wallahi duk yadda kake gudun arzikinsa ya same ka kamar yadda ajalinka ko kana gudun mutuwa sai ka mutu to haka nan ko kana gudun arziki sai ka yi arziki domin rana ɗaya aka rubuta su ai kana cikin cikin mahaifiyarka sai ka yi arziki saboda haka idan baka idan ma kace abin nan zaka kwantar da hankalinka ba zai hana ka yin arzikin ba in kuma kace zaka daga hankalinka to nan ma babu abin da zai sa ka yi arzikin Allah bai kaddara maka mai arziki bane sai dai ka sha wahala ka ƙara wa kanka wahala hankalinka ya tashi amma ba za ka samu mai ba da za ka samu arzikin da kake tunani ba sai dai Allah ya kaddara maka to muna roƙon Allah ta'ala ya gyara wannan halayen mu Dr. Jamil Yusuf Zarewa Allah ya saka da alkhairi da wannan daraja da ka ba mu ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana imani da tsoron Allah da kuma wadatar zuci da gojewar imani ubangiji subhanahu wataala da ya mana وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذاك اصلا ان شاء الله في مؤنسه تبوي واقع عندما كتني غوي ما اقول ان شاء الله اقل من سيدنا عيد الجمعه معنا
جميعا
اي كل ما شاء الله ما شاء الله